Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Kumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 20 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa kasar Kigali ba ta daidai ba da ta yankewa jaruman Sulman nan otel Rwanda Paul Rute Sabagina hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine, inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma tura wa shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da yin amfani da maganin rigakafin COVID-19 na Pfizer wajen yi wa kananan yara 'yan shekaru 5 zuwa 11 allurar ƙara kaifin rigakafi.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana adadin mutanen da aka kashe da waɗanda aka yi garkuwa da su cikin watanni ukun farko na wannan shekara.
Kwata na farko akalla a jihar Kaduna an kashe mutum 360 kuma an yi garkuwa da mutum 1389.
Haka kuma za ku ji cewa lamarin tsaro na ci gaba da tabbarewa musamman a yankunan ƙananan hukumomin sokoto da ke iyaka da Niger.
Inda shugaban da ke kan to fara harbe-harbe ko kuma fara harbe mutane. Mutanen gari dai ana yaka da su masu fito domin kare kanu haka dai su hafi mutum 5 daga cikin mutanen.
To kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a Isa Lawal Ikara zai kawo mana shirin sa na manuniya sai kuma nasihar Juma'a daga malamai. Amma yanzu a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa kasar Kigali ba ta daidai ba da ta yanke wa jaruman otel Rwanda Paul Rute Sabagina hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari. Kotu ta yanke wa Rute Sabagina, wanda yake da izinin zama na dindindin a Amurka yayin da kuma yake dan kasar Belgium, hukunci bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci. Rute Sabagina a baya ya bayyana shugaban kasar Rwanda Paul Kagame a matsayin dan kama karya. Da wannan matsayin, ma'aikatar harkokin wajen Amurka wacce a baya ta nuna damuwa game da lamarin za ta yi kokarin ganin an sako shi. An yaba Rute Sabagina, wanda a lokacin shine manajan wani otel a Kigali sabili da ceto rayukan ɗaruruwan mutane a lokacin kisan kare dangi na shekara 1994. Kuma kokarin da yayi yasa aka yi shirya Sulman nan da ake kira Hotel Rwanda. Yana gidan yari tun lokacin da aka kama shi a watan Agusta shekara ta 2020, lokacin da wani jirgin da ya shiga yana tsammani zai nufi Burundi ne ya sauka a Kigali. A baya-bayan nan iyalan Rute Sabagina suka shigar da ƙara a Amurka suna neman Kagame da gwamnatin Rwanda da wasu jami'ai su biya shi diyyar dala Amurka miliyan 400 bisa zargin sace shi da kuma azabtar da shi. Majalisar Dattijan Amurka ta cimma matsaya jiya Alhamis kan wani sabon tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine, inda ta amince da gagarumin rinjaye ta kuma aika da matakin ga shugaba Joe Biden domin sa hannunsa. Za a ba da tallafin kuɗin ne da nufin taimakawa Ukraine na tsawon watanni 5 masu zuwa don yakar mamayar da Rasha ke ci gaba da yi. Tallafin ya hada da kuɗin sayan kayan aikin soji da horaswa da sayan makamai da kuma biliyoyin daloli na taimakon jin kai game da kuɗaɗen da za a taimaka wajen magance karancin abinci a duniya da rikicin watanni 3 ya haddasa. Wannan ya biyo bayan ƙarin tallafin kayan aikin Amurka da aka aika tun farko zuwa Ukraine tare da bayar da kuɗaɗe don taimakawa wasu ƙasashe da ke taimakawa gwamnatin Kiev. An kada kuri'ar a majalisar dattijai da 'yan majalisa 86 suka goyi baya 11 kuma suka nuna rashin goyon baya bayan kuri'a amincewa da dokar da aka kada a majalisar wakilai makon da ya gabata da ya kasance manuniya kan ci gaba da goyon bayan Amurka a Ukraine. a daidai lokacin da 'yan majalisa ke samun rarrabuwar kawuna kan manyan al'amuran yau da kullum. 'Yan jam'iyyar Republican ne suka kada dukkan kuri'un kin amincewa a majalisar dattijai. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a jiya Alhamis cewa ƙarin ɗaruruwan sojojin Ukraine sun mika wuya a cibiyar sarrafa ƙarafa ta Azovstal da ke Mariupol, wanda ya kawo jimillar wannan makon zuwa 1,730. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistar mayakan da suka bar Azovstal, aikin da aka fara a ranar Talata aka kuma ci gaba da gudanarwa a jiya Alhamis. Jami'an Ukraine ba su tabbatar da bayanan na Rasha na adadin mayakan Ukraine da suka mika wuya ba.
To na jima kaɗan Alheri za ta sake da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda gwamnatin jihar Kaduna ta ce lamarin tsaro a faɗin ƙasar ya ƙara ta'azzara, musamman ma na adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe da kuma waɗanda suka sace cikin watanni ukun farkon wannan shekara. Wakilin Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton.
Da yake gabatar da rahoton zangon farko mai kunshar watanni ukun farkon wannan shekara a gaban kwamitin tsaro na jihar Kaduna, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwani ya ce adadin mutanen da aka kashe a watanni ukun farkon wannan shekarar sun haura waɗanda aka kashe a irin waɗannan watanni na bara.
Kwata na farko akalla a jihar Kaduna an kashe mutum 360, kuma an yi garkuwa da mutum 1389, kuma akwai mutane wanda aka ji musu rauni 258, har wa yau kuma mun samu fyaɗe wanda aka yi yayin hare-hare guda 10. Sannan kuma sace-sacen dabbobi an sace 3,251. Gaskiyan bayani daga bayanai wanda muka gani da abin da muka haɗa, wannan abin ya ta'azzara.
Bayyana ta'azzarar matsalar tsaro a jihar Kaduna daga bakin gwamnati dai ya sa masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashim Kamarita ya nuna damuwa.
Duk inda hukumomi za su fito da kansu su ce abubuwa ta bangaren tsaro maimakon a ce an samu sauki sai ƙara ta'azzara suke yi, yana nuni da cewa abin yana nema ya fi ƙarfin gwamnatin ne. Kuma koyaushe gwamnatin tarayya sai ta rika nuna jama'a da duniya baki ɗaya cewa tana iyaka ƙoƙarinta. To zai yi tana iyaka ƙoƙarinta, amma babu sakamakon da za a iya cewa shi ne gamsasshe. Domin kamata a ce abin nan ya ragu, amma da kanta hukuma tana faɗin yana ƙaruwa. Gaskiya fi sabilillahi ya kamata shugaban ƙasa da kuma sauran wanda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran tsaro na ƙasa su zage dantse su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen irin wannan abin, ba ma wai a rage shi ba kadai. Domin duk wanda ya ji irin wannan bayani daga hukuma zai san cewa to gaskiya abin yana kamar neman ya kwace ne gaba ɗaya ma irin jami'an tsaron da ake ɗaura alhakin su je su yi wannan aiki, kamar da ƙarfi da yaji ne suke, amma ba wai dan akwai wadatar ma'aikata ko kayan aikin da ya kamata a fuskanci wannan aiki ba.
Gabatar da wannan rahoton tsaro dai ya zo ne a daidai lokacin da mahukunta ke sanar da cafke wasu waɗanda ake zargi da hannu wajen sace ɗaliban nan na jami'ar Greenfield da ke nan garin Kaduna. Sannan kuma ko bayan wannan kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwani ya ce akwai wasu nasarori da aka samu a farkon wannan shekara ma.
An kashe ɗan fashin daji 41, sannan kuma sojojin sama su ma ɗin sun samu nasara akan ɗan fashin daji da 'yan ta'adda sama da 60 a duk faɗin jiha. Akwai kuma bindigogi kirar a AK-47 guda 18 wanda aka kwato, da kuma yin bindigogi masu sarrafa kansu guda 7. Akwai kuma ƙananan bindigogi guda 5. An kuma samu nasara ta kwato miyagun kwayoyi wanda suka haɗa da hodar Iblis da dangogin sakanin a duk faɗin jiha.
Rahoton watanni ukun farkon wannan shekara dai ya nuna adadin mutanen da 'yan bindiga suka kashe ya haura adadin na bara da mutane 46, yayin da adadin waɗanda aka yi garkuwa da su ya haura na bara da mutum 440. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Alheri ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kan kamfanin Twitter na ƙara ƙaimi wajen yaki da bayanan kanzon kurege tare da gabatar da wata sabuwar manufa ta murƙushe sakonni da ke yada labarai marasa tushe masu hadari. Canjin wani bangare ne na babban ƙoƙarin haɓaka sahihan bayanai a lokutan rikice-rikice ko tashin hankali. A ƙarƙashin sabbin dokokin da suka fara aiki jiya Alhamis, Twitter ba za ta ci gaba da tallata kai tsaye ko kuma faɗaɗa sakonni da ba su dace a yanayin rikici ba, ko yayata bayanai da ba su da tushe game da laifukan yaƙi ko cin zarafi. Ya yiwu a sa gargaɗi a gefen sakonni da suka keta ƙa'idoji. Kamfanin Twitter ya ce zai fara amfani da dokokin akan batun Ukraine, sannan kuma akan rikicin jin ƙai da za a iya fuskanta a nan gaba. Hannayen jarin Wall Street sun ƙara faduwa jiya Alhamis, wanda ya kawo matsayin faduwar hannayen jarin zuwa matsayi kusan mafi muni tun farkon barkewa annobar corona. Masu saka hannun jari na nuna damuwa dangane da hauhawar farashin kayayyaki da suke cutar da mutane, da masu sayayyar kayan masarufi, da masu neman sayan mai don cika motocinsu, yayin da lamarin ke durƙusar da riba da kamfanonin Amurka ke samu. Daga ƙarshe, masu ba da shawarori kan harkokin kiwon lafiya a Amurka suna ƙarfafawa jama'a gwiwa da su yi amfani da maganin rigakafin COVID-19 na Pfizer wajen yi wa ƙananan yara 'yan shekaru 5 zuwa 11 allurar ƙara kaifin rigakafi. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta goyi bayan wannan mataki. A wannan makon, hukumomi suka ba da izinin yi wa yaran zagaye na uku na rigakafi bayan watanni 5 da yin na 2. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta amince da rigakafin ne yayin wata ganawa da al'umma a jiya Alhamis.
Labarin duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A Najeriya, al'ummomi da ke zaune a kan iyakokin ƙasar sun jaddada kira a kan ƙarin jami'an tsaro a yankunan don taimakawa ga daƙile ayyukan 'yan bindiga waɗanda ke addabar yankunansu. Wannan na zuwa ne a lokacin da aka yi jana'izar mutane 10 da 'yan bindiga suka halaka a ƙananan hukumomi 2 da ke Sokoto waɗanda ke makwabta da jamhuriyar Nijar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Matsalar rashin tsaro da yana ci gaba da addabar 'yan Najeriya, musamman a yankin Arewa, duk da yake hukumomi suna kokarin ganin sun daƙile ayyukan 'yan bindiga. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, al'ummomi da ke ƙananan hukumomin Ilela da Gudu, garuruwan da dukansu suna iyaka da jamhuriyar Nijar, na ci gaba da zaman ɗarɗar domin 'yan bindiga na ci gaba da musu barazana. Shugaban ƙaramin hukumar Ilela, injiniya Aliyu Salihu, ya ce ko a jiya Alhamis sai da suka yi jana'izar mutane 5 da 'yan bindiga suka hallaka a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar.
Inda su banda jin suka hito daga yammacin gari matasa ta gaba, inda zazzuwan suka fara harbe-harbe suka kuma fara harbe mutane. Mutanen gari dai ana yi ƙaddara su suka fito domin kare kanun haka dai su haka taimakon 5 daga cikin mutane wanda sai ƙarfe zuwa mafi jana'izar. Su kuma a nan wurin suka bi su mutum ɗaya daga cikin su ya lalace suka samu mutum ɗaya kuma suka raunata.
A yankin Gudu da ke arewa maso yammacin jihar, wanda kuma ya yi iyaka da jamhuriyar Nijar, 'yan bindiga suna ci gaba da addabar jama'a. Shugaban ƙaramar hukumar Bello Wakili Bacaka ya ce a kwanan nan ma 'yan bindiga sun yi artabu da 'yan banga, inda suka kashe 'yan bangar 3 kuma suka sace mutanen gari 5.
Mutane suka ɗauka suka je da su gidajen nan. Suna jira a kai musu kuɗi, wallahi ko da muka je su biyar ga su je daga fili guda babu wani adare, wallahi da sun sassage zabbantar sai in ka duba ɗaya za ka yi duba biyu ba su taɓuwa. Allah ce mace mun je da alkawari ko ne muka jina mai rami kusa da inda ya faɗi muka bi shi, mun gani abin tausayi ba. Mun iske ma inda aka turke inda aka ɗaure mutane wallahi cikin daji, wallahi mun isko inda aka ɗaure mutane da ka san ɗaure akuya da wuyi menene komina ne ga nan cikin daji wurin ba ruwa sai kai wace ne a mutane naka su baye.
Bisa hakan ne jagororin al'ummomin ke jaddada yin kira akan ƙarin jami'an tsaro da kuma ƙara ba su kayan aiki a fafatawar da suke yi da 'yan bindigar.
Muna kira ga su al'umma ba a ɗaukar doka da hannu domin muna da ma'aikata kusa, sai dai abubuwan da ke horo ma'aikatan da ke gare ni da ƙasa baki dai sun yi ƙaranci. To da za a samu ina ma'aikata, insha Allah wannan abubuwan
da yadda Allah za a kai tsakiyar su su kori in ka duba ma'aikatan mu kan sanda nawa ne gare mu lela wajen su cin da wani abu ne sojojin ma da aka gare mu sojojin da ke gare mu su tuntu mu ba a halin gaskiya ne muna da bukatar a kawo mu a karo jami'an tsaro a kawo kayan aiki sannan yan banga ɗin da vigilance ɗin da waɗanda ada register ya kamata a dan ba su cire ni a yin ɗan rasu za ana hita patrol sai a dan ba su makamai saboda suna da zil na shiga daji ya an dawo sai shi meje ko controller na sojoji kada ya kula da shi amshi
duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaro akan waɗannan hare-haren na Ilela da Gudu ya ci tura dama masana lamuran tsaro sun jima suna shawartar mahukunta akan abubuwan da ya kamata a yi don samar da tsaro waɗanda da ana amfani da su da watakila an samu sauƙin waɗannan matsalolin yan Najeriya dai na cike da gurin ganin lokacin da lamarin rashin tsaro zai kawo ƙarshe ko da lamuran yau da kullun za su gudana cikin sauƙi da walwala Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir ana sauraron sashin Hausa na muryar Amurka ne ke tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 69 sai kuma kilohertz 2530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka da lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu dai a wurin mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai shirin
manuniya lallasa ɗan Najeriya ake a bangaren tsananin tsamin tsaro abu ne da ya taso daga cikin gida da kuma ketare
ita Najeriya tamkar mangoro ne kuma masu son jifan su dauko to nan masu jifan su dauko sune da na gida da na waje ne
kamar maganar zaben fidda gwani na jam'iyyun tarayyar da suka fara tattake guri kuwa wasu ƴan jam'iyya ne suka ce sun gano ana nema a fara zure
idan jam'iyya ba ta nuna adalci ba ta nuna mutunci ba ta nuna kyautatawa ba to anan ake fara samun matsala
system da aka adopting cewa delegates da su zabi ƴan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunaye
shi kuwa tsohon gwamnatin jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekaru inda ya sheka zuwa sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari murgino bayanai akan dalilin da yasa ya tsere
ba wai zuwa yi a bada hakuri ba rigima ce tsakanin ni da Ganduje ba rigima ce ta ba a shigar da al'umma da suka dace ba cikin gwamnati
shi kuwa alagati kuwa bakin da ke tafa fitakar farautar farauto kuru'u cikin jam'iyyar PDP a tsakon fidda gwani ga yau ne yake cewa bangaren ilimi na cikin sassan da zai yi wa gyare-gyare
mun dauki alƙawari yajin aiki da malaman suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi
wadannan fa so mun ta muka taɓa cikin tarihi muryar da za ku ji wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna muku ƴan siyasa masu gaskiya da ƴan barbare shiri na 66 cikin jerin shirin manuniyan da duk ranar juma'a ne kuke saurare me yiwa sauraron kuma amana batutuwan da ke bada kasa akan maganar tsarkake tsamin tsaro a Najeriya ce ta sa tsohon dogarin tsohon shugaban kasa Manjo Hamza Al-Mustafa ya ce matsalolin tsaron da ake gani fa akwai hannun wasu daga cikin gida akwai kuma na ƙetare
abin da yake damuna da gasken gaske shine yanda aka tsara ake tafiya shekara 21 da wata 6 kenan yanzu duka ana yin abu daya kuma an kasa gamawa abin tsoro ana shine zaka ga battalion ta soja in ka kwatanta ta da dan karamin group haka na yan bindiga kudin da ake kashewa a rike yan bindiga kanana yafi kudin da ake kashewa a rike battalion a lokacin yaki to zaka tambaya wake ba su kudin wake ba su makami kwaya da tashi da bomb da kuma abubuwan su na computer da suke rike da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cin masojoji ko kuma kauyukan mutane kawai to akwai wanda suke aiki da su to kuma wannan binciken ya kai ga gano waɗansu na waje to wannan ya fi ba mu tsoro saboda ita Najeriya tamkar mangoro ne kuma masu son jifa su dauko to nan masu jifan su dauko sune da na gida da na waje ne yanzu zan baka wani misali daya ta guran ban so na faɗa waɗansu abubuwan da muka gane wani abin tashin hankali mai nauyi shine bindigar da take kado jirgin sama kasashe hudu ne a Afirka ake kaiwa amma mazaunan su na zuwa inda suke shigo Afirka ta Najeriya ne kuma ta ruwa ne wannan bindigar tana da zango mai nisa kuma tana harbo jirgin sama kowanne iri inda ta same shi shikenan amma daga Najeriya ake baiwa Congo ake baiwa Mozambique ake baiwa Mali masu shigowa da shi suna shigowa da shi ne da sunan su yan China ne kuma yan wata kasa ce daban ba China ba to amma masu siya a nan Najeriya suke masu amfani da shi a nan Najeriya suke mutanen da suke arewa maso yamma a yanzu suke fada suna da ita da yawa har arewa maso gabar suna rarraba ta kuma wani abin daga inda suke yawace yawacen su kaga soja da dan sanda duk sai su ta sa ido don su rika kama su a hanya suke tafiya ta inda suke tafiya suke tsakanin gari da gari wani abu ne daban shi kuma wannan ba zan fada ba yanzu bai kamata mu fada ba
da lamu dai a dawar sabuwar jami'ar NNPP mai alamun kayan marmari ta madugun konkwasiya ta dore saboda shugaban jami'ar na kasa Professor Ahmad Alkali ya ce matsalolin da ake samu a jami'u shine wajen zaben fidda gwani saboda haka yanzu su sun bi komai sun shashare
matsalolin da ke samu yawanci a wajen fidda gwanayen da za su tsaya zabe idan jami'a ba ta nuna adalci ba ta nuna mutunci ba ta nuna kyautatawa ba to anan ake fara samun matsala a danne wani a dora wani to idan aka fara samun wannan matsala daga wannan lokacin to har a jiga zabuka ma ba za a samu sauki ba to saboda ka shi yasa muka dauko takaddun mu muka zayyana komai da komai taryan taryan ba ka zo ka sai form din yanzu ka je ka miga screening koyi sai an je ka sa mutane ka sun sa hannu ka nemo takaddun ka certificate din ka saksaka ina koyi rantsuwa ka rantsa so shi ma na bukatar lokaci so abun yana da dabaru da kuma hanyoyi kuma muna roƙon duk wannan jami'a wanda ya sai form to ya bi dokokin nan don sau da yawa akan zo ka dauki mutane an ba su an zar muku form amma mutum mai makun ya bi dokokin zabe din sai ya ce zai karya su ko kuma zai bankara su karshen ta sai ko an gama zabe kundin tsarin mulki na Najeriya ko kan zabe ka ga je majalisa ma za a iya bayar ka cire ka
a daidai lokacin da ake durudurun dira dandalin daddale ta wajen zaben zakulo yan takara a jami'u daban-daban a zaben fidda gwani na cikin jami'un da ake kira a turance primary wasu yan takarar gwamna a jihar Adamawa da suka yi magana ta bakin ɗaya daga cikin su Alhaji Mustapha Umar Madaki sun ce sun gano sunayen da aka yi wa za su zaben fidda gwani fa wasu sun zagaya suna ta faman zare-zare
system da aka yi adopting cewa delegates za su zabi yan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunayen waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegates da aka shi yasa muka zo mu sanar da duniya cewa akwai wasu mutane waɗanda suke ƙoƙari su ɓata mana tafiya to mu ba za mu yarda da wannan ba za mu tsaya haikan mu tabbatar da cewa an yi zaɓen nan yadda ya kamata in kuma aka ƙi to lokaci na zuwa da za mu tsaya ko mu faɗa duniya abin da za mu iya yi jam'iyya ta rigaya ta shaida mana cewa za a yi zaɓe tsakani da Allah za a yi zaɓe ba tare da an danne ko an share yancin kowaye ba
sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim shekaru da ya sheka zuwa jam'iyya mai kayan marmari ga yau duniya ke cewa ai dalilai ne dalla-dalla saboda haka dole ne su sirari
abinda ya kawo jayayyar mu shine tun da ake zaben 2019 muna da gayya yau shekara 20 suna mana biyayya muka zo muka yi zaben nan gaba daya muka ba da gudunmuwa amma har zuwa zancen nan da nake da kai in banda kujera daya da aka ce daga cikin jama'ar ka gwamna yake ba ni mutum daya mar commissioner in banda shi kuma sun ji ba a yi mana tayi musa a cikin gwamnati ba mu da shi aka zo zaben local government ko ex officio na mazabata councilor ban san shi ba ba a yi mana tayi ba dazu da kake cewa gwamna ya zo abin da ya kawo shi ba wai ya zo ya roƙe ni kan tafi a ya zo ne ya sanar da ni wai an ce za mu tafi Abuja tare ana neman mu da ya tafi na bincika na ga cewa maganar nan ba haka take ba to raka ban tafi ba amma daga baya da muka samu labarin cewa shugabannin jam'iyya sun kira mu muka shiga jirgi muka je amma tattaunawar bata aifar da kuma domin mun gabatar da bayanai gwamna baya wurin ta ga ba adalci ba so ba wai zuwa yi a ba da hakuri ba ba rigima ce tsakanin ni da Ganduje ba rigima ce ta ba a shigar da al'umma da suka dace ba cikin gwamnati cikin jam'iyya cikin local government kuma har zuwa yau dinnan zancen nan ba cin gaye ba
ganin ya yadda jam'iyyar PDP ta nisa game da maganar zaben fitar gwamnati tace ta riga ta kammala tsare-tsare yasa tsohon mataimakin shugaban kasa da Tuku Abubakar tunatar da duniya cewa yana neman shugaban kasa ne saboda su manyan gyare-gyare
na fitar abubuwa guda biyar wanda idan kun ba mu iko na rantse muku za mu aiwatar da su na daya mun dauki alƙawari wannan bala'i da APC ta kawo mana da kanta talauci da rashin aikin yi mun rantse za mu yi maganin wannan baya ga haka kuma mun rantse za mu dawo da zaman lafiya idan Allah ya yarda a wannan ƙasar baya ga haka mun dauki alƙawari yajin aiki da malaman suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi
daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kuka dade kuna nuna mana ana tare sai kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe marabi ko cewa kwanakin da aka kebe musu fa kullun aka kwana akan tashi fasukan dan kare domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 374 ne ga dukkanin masu guran matsa marabi ikon su sallama da kanku din da suke ganin sun yi dare dare kuma a madadin dukkanin wadanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Salisu Ladan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kurin jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muliyan da kan ji a cikin wannan shiri da muka tattaro ko daga wani bangare ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
to a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasiha Juma'a daga bakin malamai
بسم الله الرحمن الرحيم بان يبوغ الله سبحانه وتعالى بسلاتي زوغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكا جانك لن ينوى مسلمي اكن سيوتا تاسي آدلسي كوتا تاوى تآدلسي تاشافا اكن كون نيرن ابو تكين عبادة نيكو معام الله magana ne ko aiki cinikayya ko kuma shugabanci kai sarki ne ko malami mawadaci ko talaka haka shugaba mana ko limami ko sauran ɗan kwamati da sauransu sannan iyali ko makwanci ko mai hidima haka wannan yake baki tadi mana wannan yake da addini wanda yake ba na musulunci ba abin da shafi krista ko sauran wasu addinai sannan da musulunci sannan muka amfani da babbare ko garami ne ya adalci kowa ya aje shi akan kadamin da su ci kansa a ciki sannan muka ja hankali akan cewa hadisi ya zo daga shehune guda biyu Umar ce ya ji Maiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan abin da kuke aikatawa yace shugaba ne za a tambaye shi akan kiwon da yake yi daga cikin abin da aka bashi na kiwo haka zalika mutum ne a cikin gidansa za a tambaye shi abin da yake kiwo na iyalansa haka nan mace ce za a tambaye ta abin da take kula da shi na dukiyar mijinta da abin da take yi na cikin gidansa ko iyalansa makamantan haka ta zama ita tana daga cikin wanda su kula da damar da Allah ya ba wa mijinta haka nan hadisi yake nuna mana da yi ma hidima a shago ne ko yaranka ne a siyasa ko wa mihin dai yaro ne ma hidima ko almajiri da malami dukkan su an tambaye shi yayi da dukiyar ubangidansa yayi tafi da mu'amala ta malaminsa ko makamantan wannan komewar hidima haka zalika dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku abin da kuke kiwo kai sai muka ja hankali akan yan uwa muka roki Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya nan kaza ta mai albarka ya zama da mu lafiya ko ina mu kasance dukkanin kasa baki da Allah ya miki mu Allah ya dace da mu
to madalla a gaida Allah ya saka da alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu Amurka ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa kasar Kigali ba ta daidai ba da ta yanke wa jarumin otel Rwanda Paul Rusesabagina hukuncin daure shekaru 25 a gidan yari
to masu raro baki daya abin da ya sawo kenan a shirin namu na yanzu sai kuma in an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata sai azir shafin mu na yanar gizo voahausa.com kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubair ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa in jima kadan da hantsi assalamu alaikum.